إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan satiya ta ranar Laraba yau tara ne ko tara ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2021 a wannan makaranta Al Faruq Islamic Academy wannan shine darasin mu na 5 ko na 6 a cikin darasin tafsir al-Qur'ani mai girma wanda mun faro cikin suratul Baqara insha Allah ta'ala za mu tashi domin gamewan ayi a aya ta 8 fadin Allah madaukakin sarki wa minan nasi man yaqulu amanna billah alan jibril bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
kaman yanda muka yi bayani a ayoyin da suka shude baya cewa Allah subhanahu wataala ya faɗi siffofin kafirai yanzu kuma sai ya kutsa faɗin siffofi wanda suke na munafikai Allah ɗaukin sarki ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yaqulu wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wal yawmil yawmil akhiri kuma mun yi imani da rana ta ƙarshe amma sai Allah ɗaukin sarki ya kora imanin nasu yake cewa wa ma hum bi mu'minin amma a hakikanin gaskiyar magana su ba mu'minai bane ba su yi imani da Allah ba yukhadi'una Allah saboda tsammanin su suna ha'inta suna yaudaran Allah ne wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wa ma yahda'una amma ba kowa suke yaudara da ha'inta ba illa anfusahum sai dai kawunan su wama ya shaurun sai dai su ba su san hakan ba a bisa jahilcin da Allah ya rufi a kan zukatansu kamar yadda muka yi magana a baya a farkon wannan aya Allah ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane a nan bai faɗi su wane ne waɗannan mutanen ba sai dai a wani wurin a cikin alƙur'ani ya bayyana su inda yake cewa wa mimman haulakum min al'arab da kai kawai
ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
الله تعالى يفسر سوء أولنا آية لعله يكاو يكي تشيوا وممن حولكم من الأعراب منافقون lallai wanda suke kewaye da ku a gefanku daga cikin larabawan ƙauye akwai waɗanda suke munafukai ne wa min ahlil madina haka nan wasu ma daga cikin mutanen madina sun fada ma wannan cuta ta munafurci Allah ta'ala ya ce la ta'lamuhum kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka san su ba saboda al'amari ne na zuci wanda ya shafi ghaibu ba mai iya sanin sa in ba Allah da ya san allamul ghuyub ba yace la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ni Allah ni ne na san su amma saboda cutar wanda munafurcin su ke da shi ina musu bishara da cewa sanu'azibuhum marratayn wallahi sai mun musu azaba kala biyu za su walakanta a duniya kuma za su shiga azaba a ranar alkiyama a ƙarshe ya ce walakum azabun azim, kuma suna da azaba wanda take mai girman gaske. Wannan aya tana siffanta ɗabi'un mutanen da Allah ta'ala ke fushi da su, kamar yadda muka faɗa fushi mai tsanani, saboda munafiki yana daga cikin mafiya dafin mutum a cikin al'umma. Duk inda yake zama yana kora alkhairi ne, shi munafiki kamar duhu ne in ya zo wuri, duk yanda haske yake sai ya dakushe shi, sai ya haifar da fitina. Kuma galibi munafunci yana samuwa ne a lokacin da aka samu ni'ima ta zo, a cikin wahala ba a fai samun munafukai ba. Shi yasa kuka ji ayan da Al-Ramma ya karanta yanzu, Allah sai ya ce wa min ahlil madinati, haka nan daga cikin mutanen Madina, saboda sanda ake maka in mutum bai da imani ma ba zai iya zuwa musuluncin ba, sai da aka kafa daula ne kowa ya fara ganin darba ta samu, sannan ne masu imanin ma kansu suka ce sai da muka yi ma imanin mu sabis, muka ƙara sabis ɗin shi don duniya ta samu gare mu. Galibi a ɗabi'an ɗan adam idan cuta ta same shi yana komawa zuwa ga Allah, amma idan ni'ima ta same shi sai ya tsammani iyawan shi ne ko dabaran shi ne ba shi wannan ni'ima ɗin. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, kuma mutum yakan iya haƙuri a lokacin wahala, amma idan aka zo aka samu ni'ima to sau da yawa sai kaga har wanda yake da ƙarfin imanin sai ya yi da gaske. Idan kun kalli iyayen muminai za ku ga haka ya faru a cikin suratul ahzab da Allah ke babu labari, lokacin da ake zaman Makka ai suna na Khadija suke ɗaukan dukiyoyinsu su bayar, lokacin da za a yi hijira suna na Asma su suka rinka yaga tufafinsu suna ɗaure ma manzon Allah guzurin abincin da za su ci, har Allah ta'ala ya ba mata ya ce Allah ya baki kyautan tufafi guda biyu a gidan aljanna. Kun ga wannan na nuna cewa ta samu aljanna. Daga lokacin da aka dawo Madina aka kafa daula, musulunci ya faru, aka fara samun zakka, dukiya tana ratsawa, to a wannan lokacin wata rana Annabi sallallahu alaihi ya shigo gida, sai iyayen muminai suka ce da shi muna da mitin da kai, mun tattauna muna son ganin ka. Da aka zauna sai aka samu wanda ake tunanin magananta ya fi masa tasiri, ta ce to abinda dai muka tattauna shine mun ga matan Kasra da Rum suna sa gwalagwalai da zinariya, mu ma a matsayinmu na iyayen muminai matan annabin Allah muna so mu ma dai a dan fara bamu gwalagwalan nan, muna dan shanawa yanda ya kamata. Kun ga wannan tunani ko ni da ku za mu so a ce haka ne, saboda a ce iyayen muminai ai su suka fi dacewa, za mu iya bada duk abin da muka mallaka don kawai mu ga su suna cikin ni'ima. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ai su muminai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a gare su fiye da rayukansu. Duk mumini zai iya bada ranshi saboda kawai ya fanshi annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce haka nan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su iyaye ne ga dukkan wani mumini. To kun ga wannan magana da suka yi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hankalinsa ya tashi, saboda shi yana fafutukan ya za a kama ƙasar Rum da yaƙi, ya za a yi musulunci ya faɗi, yanzu kuma ana cewa ka gwalagwalai, shi da yake neman dokin da za a fita jihadi amma ana juya akalan tafiya, shi da ya zo duniya don ya ɗan wuce kaɗan ya ƙara gaba ya je huta a lahira, amma ana mai bayanin yadda za a mallaki duniya a shantake, dole hankalinsa ya tashi, kuma cewa ga shi bai da gwalagwalan da zai iya ba su ɗin. Lokacin da ta faɗa mai haka kuma ta ce mitin muka yi gaba ɗayanmu, ya tambaya kuma suka ce lallai wannan ittifaƙi ne muttafaqun alaihi, kowa ta yarda cewa a siyo musu gwalagwalai su ma su ɗan ɗaura dai su je yadda ake ji. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai annabi ne, wa ma yantiqu anil hawa, baya faɗin san rai, ya ce amma wannan magana da kuka yi na tabbatar Allah ba zai yi shiru ba, ku yi haƙuri abinda Allah ya faɗa zan gaya muku. Ya fita masallaci har ya fita wahayi bai sauka ba, sai da ya je masallaci kwatsam sai aka ga wahayi na sauka. Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa cikin suratul ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, da kai ka ayan ku na
ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
الله تعالى يتشير مشي يا أيها النبي يا كي عن نفس الله عليه وسلم قل لأزواجك غا أمسا كجيك باسك فداما يا لنك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها إذا الرأي والدنيا كتسوك موري دك أوا تدنيا توبا ما ولا وليبا فتعالينا دكتنك كزوغا باقينك كوا تربو تلسنن أبند تكيسو إن دا أبند يفقوال تفدا الله يالقوري دي سامد دشي غا أباتشي إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا umatti'kunna za a jiyar da ku dadin duniya duk abin da kuka nema wallahi Allah zai bayar a baku amma fa da kaida daya wa usarrihkunna sarahan jamila za ku fita ku bar gidan annabta dan ba ku cancanci ku zama iyayen mu'minai da wannan fahimtar ba amma rabuwan sarahan rabuwa ce jamilan ta mutunci ba ta rashin mutunci ba gwalagwale kike zo to za a yi miki mota guda ana hajiya Allah kai ku lafiya Allah ya tsare ku daga 'yan kidnapping in kin samu sarari ma ku leko a rinka gaisawa an yi zaman mutunci ba duka ba zagi amma fa ki fita daga gidan annabta haka Allah ta'ala ya ce da su a gaba sai ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu la ka wata ko
wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
sai Allah ta'ala ce wannan shine abu na farko in kuna son duniya ku fadi duk abin da kuke so za a ba ku amma kuma za a rabu rabuwan shi ma ba na uwa ka uba ka ba in ji ba haushi rabuwa na mutunci amma sai ya fada a gaba yace in kuntum latinillahi wa rasuluhu idan har kuna nufin Allah ne da manzansa والدار الاخره ده جدا لاهره wanda ita ce aljanna wanda tafi muku duniya fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima allah yayi tanaji ga wanda ta kyautata a cikin ku cewa tana da lada mai girman gaske a gabar allah ya kamba mal amrun sai yace ya nisa annabi la sunnaka ahadun minan nisa ya ku iyala annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani fa matsayin ku ba dai ke da sauran mata ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dama na Aisha ce ta isar masa da safa sai ya fara shiga ɗakin ta yace da ita to ga amsa dai ya sauka Allah ya ba ku zabi yanzu iya ruwa fidda kai dan haka ga abinda Allah ya faɗa sai yace mata amma ke yarinya ce mai kananan shekaru ina baki shawara kafin ki bani amsa ki je ki shawara da iyayenki idan duniya kike so to ki rubuto list ki taho da shi za a baki sai ki kwashe kayanki ki koma gida wata ta shigo daki amma fa ki shawara da iyayenki saboda wata ta ga blackberry kila shikenan sai ta ce a'a ai tunda ina cikin musulunci na rinka zuwa masallaci ai sallah mu gaita sai ce gaba ta manta da aljanna haka dan adam yake sallah bal tuhibbuna al'ajila muna son mai gaggawa tana jin haka tace tab in shawara da iyayena yace tace a wallahi duk da yarinta na ba zan shawara da su ba na zabi Allah da mannansa to amma kuma da abin ya motsa sai tace da shi amma ina roƙo alfarma daya yace menene tace kakka ga ya ma sauran me na zaba su ba ka bisa haka ka tambaye su miji kaga gadar zare an yi mitin da ke dan shi dan shi abin nan dan shi yanzu an dawo sai tace wai da Allah kar a ga ya ma sauran abin da ta zaba a bari a ga me kowa zai zaba shi ma kina nan sai sai ce a ni manzo ne na gaba daya dan haka ba wanda zan boye ma in ya shiga ɗakin sauran sai ce ga abinda Allah ya ce ga abinda Aisha ta zaba ke me kika zaba dukan sai suka zaba Allah da manzansa to kun ga irin wannan abu ne wanda me nake nufi cewa munafurci ya faru ne a Madina sakamakon zuwan ni'ima wanda ku duba waɗanda aka yi musu tarbiya a gidan annabta aka kwanta da su a shimfiɗan annabta aka yi wahayi a gaban su aka yi komai amma gashi duniya na sa tunanin su na 1 plus 1 ina fata mun fahimci wannan to ina ga mutanen da kuma ba su kai waɗannan a imani ba to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai yake faɗin cewa akwai waɗanda suka yi imani da Allah suke faɗi da baki amma asali fa ba masu imani ba ne munafurci ne a cikin zuciyarsu munafurci kala biyu ne akwai munafurci wanda yake na ƙuduri wannan shi ne wanda yake fidda mutum daga musulunci ko ya rage masa ƙarfin musuluncinsa sabili da malamai sun tattauna akan cewa annan Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minai ba ne me wannan yake nufi suka ce idan ana maganan a miƙa wuya ga Allah wanda mutum da furuci kadai in yayi ya wadatar ya shigar da shi musulunci to munafikai musulmai ne amma idan ana maganan a miƙa wuya ta fuskan ƙuduri ne da imani to lallai wannan abinda ake magana din su ba za su shiga cikin asalin wato wanda suke muminai ba. Al-Imam Ibn Kathir Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo maganan abin da ya shafi dalilin saukan wannan aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso zai zo garin Madina ana shirin nada Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a matsayin sarkin wanda yake wato garin Madina ana shirin biki ana shirin nada shi a samun sarauta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya iso a matsayin manzo wanda ya hijira zuwa wannan gari kaga in rana ta fito ko me za a yi da a ci balbal ai sai dai a rufe kawai indai haske ake nema to lokacin da aka zo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina wanda suka musulunta daga cikin mutanen Madina sun musulunta daga cikin kabilan Aus da Khazraj waɗannan dama wa minan nas inda Allah ya faɗa su yake nufi a wannan aya a cikin kabilun nan guda biyu akwai waɗanda suka yi munafurci daga cikin su to shine zuwansa sai zama Yahudawa sune kadan wanda suka musulunta ɗan kadan a garin Madina kuma kun san ko da ake Madinan sun rinka cutar da muminai duk da suna ganin musulunci yayi karfi akwai matar da ta taba zuwa wani ba Yahudi ta zauna za ta yi wurin kasuwanci ya sa mata dutse akan zaninta da ta tashi za ta miƙe al'aura ta ya bayyana da ta faɗa ya samu dutse ya mata rauni har sai da jini ya rinka zuba a kanta lokacin da ta tashi jini na zuba sai ta tunkari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da ta iso gare shi ma ba ta iya magana jini ya riga ya rinjaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam na ganin nau'in irin ta'addancin sai ya kirda dan suwaye za su iya yin irin wannan kamar yanzu ne a unguwa in aka ga akwai yaran da suke sare sare ko kaza da sauransu ko aka san da suke sace suke dan shaye shaye da an zo an ga an cire gulab din wani wuri ko an dauke kazan makwabta kaga za a fara tunanin waɗanda aka san misali suke da wannan ɗabi'a to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan mummunan aikin sai tunanin shi ya fara hasaso mishi wane ne zai iya wannan danyen aiki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara kiran waɗanda yake tsammanin su ne za su yi mata haka ya rinka kiran sunayensu ya ce wane sai ta kada kanta ta ce a'a wane ta ce a'a har sai da aka faɗi sunan wannan Yahudan sai ta kada kanta sama da ƙasa alaman a shi ne wanda ya min wannan aiki ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a je a yi jinyanta shi a zo da shi ana zuwa da shi kuma ya tabbatar da cewa shi ya yi da ya ga dai ba yanda zai iya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a jira a gani shin me zai faru da ita kafin a jima kuma sai Allah ya dauki rayuwarta ta mutu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abin da ya saura shine a kawo mishi manyan duwatsu guda biyu shi ma aka zo mishi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kwantar da shi aka kwantar da shi ya ce ko daura min kanshi aka daura kanshi akan guda daya ya sanya hannunsa mai albarka ya sake mishi na biyun a kansa shi ma kansa ya kwankwase ya ce to ku janye shi shi ma ku je ku rufe shi kuma mafi a mutumin da ya fi kowa shan azaba a ran alkiyama shine mutumin da annabin Allah ya kashe shi da hannun shi duk mutumin da annabi ne ya kashe shi to wannan mutumin ya shiga uku a wurin Allah ya lalace to wannan shine abin da ya faru cutarwar munafikai haka yake duk in ka gaba cutar ba to ba su samu kafa bane duk in ka gaba cutar ba to ba su samu kafa bane shi yasa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirinsa da yake bayanin wannan aya yake cewa ta ya za mu yi mu gane munafikai ya ce ai abu ne mai sauki za a gwama maganan mutum ne da aikinsa shi mumini maganansa bai saba ma aikinsa idan mumini ya yi magana to aikin shi na gaskata maganan shi ya ce to duk mutumin da aka samu maganansa yana ƙaryata aikin shi ya ce to mutum ne wanda za a yi taka tsantsan da shi a cikin al'umma saboda akwai siffan munafurci mai ƙarfi a tare da shi kuma irin wannan mutumin in ya samu kafa ba irin cutar wanda ba zai iya yi ba abinda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama kenan ya faɗa a lokacin da yake tafsirin wannan aya daga cikin bayanansa to shi yasa kamar yadda muke faɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina wasu sun musulunta wanda daga cikin karancin wanda suka musulunta sune Yahudawa sannan Abdullahi bin Salam shine wanda aka faɗi cewa za a naɗa shi kamar yadda kuka sani na faɗa muku a baya zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto jama'a sun watse mishi da yawa ma daga cikin su sun je sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sun yi imani da shi tun daga nan shine sai ya zo ya kudura aniyan cewa to bari a bata ruwa ba dan a sha ba dan adam haka yake karki tsammanin din me miki dariya a rayuwanki masoyinki ne idan kika dauka haka to kin yaudari kanki kuma zaki fada ramin da ba zaki fita ba ba dukkan me maka dariya ne yake son ka ba a'a aikin mutum shike nuna son ka gare shi san shi gare ka ko rashin soyayyan shi wanda yake gare ka din shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in yaqulu ma tasma' bi qawlihim ko ka annam khushubun musannada munafikai suna da dadin baki wurin iya magana har yake ce ma'annin sulasula in fa suka yi magana ma sai ka saurari abin da suke faɗi kuma hakan ya gaskata aiki annin sulasula tunda har gashi an samu manzo Allah sulasula yana cewa ku sani fa idan wasu mutum biyu suka yi sabani a cikinku akan haƙƙi wani ya zo yi min ƙarya ya sa na ɗauki haƙƙin ɗan uwan shi na bashi saboda daɗin bakin da kai min na ji ka fi iya magana na ɗauki haƙƙin wani na baka to ka sani ka cuta balbal kaga wannan ya nuna cewa ashe ku suna da dadin bakin kuma yana tasiri tunda har gashi annabi da kansa yana gargadi akan irin wannan aiki din to lokacin da Allah ta'ala ya bayyana musulunci a garin Madina mutanen Madina suka karbi musulunci shine sai wannan bawan Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yazo ya zamto shine shugaban munafikai da wato daga cikin kabilan Khazraj wanda ya fito kuma kamar yanda na faɗa dama duka kabilun guda biyu shine shugabansu a lokacin jahiliya kuma sun kasance suna girmama shi suna bashi matsayi sai gashi kuma Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya yaki san ran shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya samu darajar da tafi wancan kuma Allah ne ya rufe zuciyarsa kamar yanda yace fatamallahu ala qulubihim abaya musulunci duk wanda ke da matsayi in musulunci yazo yana tabbatar mai da matsayin shi zaka ga ma musulunci ya bashi matsayin da yafi wanda ya sauka a baya ku duba sayyidina Abubakar ku gani kafin musulunci ya zo mutum ne mai karamci mutum ne mai matsayi har a cikin mutanen jahiliya tunda lokacin da wani ya zo ya fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ganu marasa dadi daga cikin manyan kafiran maka ina ga Abu Sufyan ne kafin ya musulunci sayyidina Abubakar ya bude baki ya fada mai maganganu ya zazzaga mai bakake na walakanci na karshe saboda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan magana ya ga a matsayin shi na sarki ake faɗa mai haka sai ya daga murya ya ce waye wannan aka ce dan gida Abu Quhafa ne sai da Abubakar ne sai ya ja bakin sa ya shiru sai kafirai suka yi mamaki suka ce duk izinka da karfinka a ce Abubakar yayi magana ka kasa mai da mishi ya ce wallahi yana da wani kyautatawa da ya mun wanda zan ji kunya in kalli idan shi in mai da masa da magana ku juya mu tafi abin da ya faɗa kenan ma'ana tun kafin musulunci ya zo sayyidina Abubakar mutum ne mai karamci mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi sai gashi da musuluncin ya zo kuma sai tabbatar mishi da wannan matsayi Allah subhanahu ta'ala ya sa Allah ya dabaibaye rayuwarsa da na annabinsa aka aura daga gidansa aka girmama shi har aka sa shi limancin wannan al'umma din Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo karban shawara ayi abin da ya kama za a yi shawara in yace a kawo shawara in kaga an karbi shawaran wani to sayyidina Abubakar bai magana bane amma idan sayyidina Abubakar yayi magana kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karban shawaran shi bai ma jira ya ƙara jin shawaran wani saboda irin yadda da shi da yi kuma Allah ta'ala ya zo tabbatar mai da wannan matsayi domin Allah ta'ala ya sa shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a kogon Hira kuma shi kadai ne wanda Allah kai tsaye ma ya tabbatar da sahabbantakansa duk wani sahabi a duniya yake zama sahabi a doran kasa amma sayyidina Abubakar shi tun daga kan al'arshi aka tabbatar da shi sahabi ne domin Allah ta'ala ya ce id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana kuga abubuwa uku da Allah ya hada mishi ana Allah ta'ala ya ce id yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sahabinsa kun ga sarautansa na sahabbantaka Allah ne ya tabbatar da shi sannan Allah ta'ala ya ce la tahzan kakkai bakin ciki Allah ya tabbatar mai da ba zai bakin ciki ba kenan sannan kuma sai nuna ma'iyarsa tana tare da shi yace inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu kai ko idan Allah na tare da kai duk duniya waye zai ƙi ka hankalinka ya tashi na'am ko akwai ko wani shugaban kasa ko gwamna ko wani shugaban sojoji zai ce bai yi da kai ko wani hamshakin mai kuɗi in Allah ya ce yana tare da kai sai ka damu a ba za ka damu ba sai dai baka san wane ne Allah ba to wannan shine to shi yasa anan za ku ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya kawo wadannan dabi'an munafikai din yace yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah tsammanin su da ayyukansu na munafurci wa ma yakhda'una illa anfusuhum amma dai abinda suke yi na yaudaran nan ba zai kare kowa ba face a karan kansu wa ma yash'urun sai dai su ba su san haka ba ma'ana ba abinda ya kai su aikata munafurci face rashin sanin mummunan sakamakon da munafurci yake haifarwa. Kun ga munafurci da gaske yana sa mutum ya mutu ba a musulunci ba, ko ya mutu a kan abin da yake ba musulunci ba ne shi. Amma kuma wanda suke aikin idan su yakan rufe ya zamto ba sa ganin haka. A gaba sai Allah ya ƙara siffanta cewa zukatansu ne lalace ya haifar musu da haka yake cewa fi qulubihim
maradun fazadahumullahu marada walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun.
Sai Allah ya faɗi dalilin abin da ya kai su aikata munafurci din, yace babban dalili shine fi qulubihim maradun, ai a cikin zukatansu ne akwai shakka, akwai wani ciwo, akwai cuta na shakka. Duk abin da aka ce Allah ne ce ai kawai kada kai shakka. Shi yasa za ku ga duk wanda ya fi kankame addinin Allah ba tare da shakka ba, to ya fi kusanci zuwa ga Allah. Ku duba Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ku gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karamin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi, ya kaunace shi, kuma ya nuna cewa ya rabauta ma duniyarsa da lahiransa. To in ka bi rayuwarsa za ka ga baya shakka ne game da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A shi a karan kanshi ko a wani abu da yake so. Na ce shi a karan kanshi saboda akwai asar da yawa da za ka gani wanda za a ce an zo ana tafiya da shi, yana tafiya tare da wasu tabi'ai ko sabayan uwanshi, sai a ga ya tsaya da dokin shi ya sauka ya je ya yi bawali ya fitsari a wani wuri. Sai a ce me yasa baka jira an je inda kowa zai tsaya ba? Sai ya ce shekara shida ko shekara kaza da suka wuce mun bi wannan hanya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tsaya a daidai wannan wurin ya yi bawali. Suka ce to ai kai ba bawalin kake ji ba? Ya ce to Annabi ya yi ko bai yi ba? Suka ce ya ce to ku kyale ni kawai. Ya hau dokin sai ya ci gaba da tafiya. Aka zo wani wuri aka ga ya dukar da kansa ƙasa. Aka ce ya ka duka a nan? Ya ce lokacin da muka wuce nan shekaru baya a daidai nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukar da kansa. Suka ce ai bishiya ne a lokacin ka tare shi. Ya sa ya dukar da kai saboda kada ya bige. Kai kuma yanzu ba bishiya me na dukar da kai? Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukar da kansa a nan ko bai yi ba? Suka ce ya ce to ku kyale ni kawai. Ma'ana sunna dodar, haka za a ji har sai an haɗu da Habib sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna. To wannan a kansa kenan. Haka ga abin da yake so, saboda yana da ɗa sunansa Bilal ibn Abdullah ibn Umar, jikan sayyidina Umar ne. Wata rana ya miƙe shi Abdullah ibn Umar yana koyar da mutane, yake ce da su la tamna'u ima'allahi masajidallahi, idan mata sun nemi a bar su je masallaci don su yi sallah ko aikin bauta kada ku hana su je masallaci. Shine dan shi Bilal ya miƙe ya ce na rantsa da Allah sai mun hana su zuwa masallaci. Kun ga abin da shi baban sa ya faɗa hadisi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a hana mata zuwa masallaci idan sun nemi za su je masallaci. Shine Hanna na Aisha take cewa ta san cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawon rai kuma mata sun ci gaba da abin da suke yi a zamanin nan, tace wallahi ta san da sai ya hana su. Saboda sun fara surutu a hanya ana jin sautinsu, wasansu sun fara fitar da alaman ado ko kwalliyansu ana iya gane sun yi ado. Ta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan lokacin ta tabbatar da ƙarshe kila sai ya ce gaba ɗaya su daina zuwa masallaci. To shi Bilal ya kalli wannan maslahan ne kila ya ce wallahi za su hana su tunda ma'ana sun saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Abdullahi bin Umar yana kallon ai Annabi ya ci ka sanin za a samu fitintunu a ƙarshen zamani, kuma ya faɗi haka bai ce kar a hana ba, dan me za ka ce a hana? A ƙarshe dai sai ya ciro takobi ya bi shi da gudu, wallahi da takobi ya bi shi a guje ya fita ya tsere, ya ce na rantse da Allah wallahi tallahi da na kama ka sai na datsa harshenka da takobin nan har zance Annabi ya ce kaza, kai kana da bakinka ce sai an yi? Ya ce la ukallimuka abadan, har in mutu ba zan ƙara magana da kai, ka tafi ka bani wuri, kai ba ɗana ba ne. Ku duba ga yadda yake sa Annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya. Sai da manyan sahabbai suka yi ta bashi haƙuri, sannan ya zo daga baya ya haƙura ya fara magana da shi. To wannan yana nuna ƙarfin yadda da saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma su munafikai fi qulubihim maradun, akwai cuta ta shakka a cikin zukatansu, fazadahumullahu marada, sai Allah ya ƙara musu wata cutan ta shakka da munafurci da kuma datti na saban Allah. Walahum azabun alimun, wannan duk a gidan duniya wancan ke faruwa da su, kenan rayuwarsu za ta ƙare ba su tsina na komai ba. Duk mutumin da ke cikin shakka ba zai iya yin wani abu da za a iya amfana da shi ba. Shi yasa ko makiyinka ne kake so kai galaba a kan shi, farko ka iya sa shi a cikin shakka, fabuhita alladhi kafar duk wanda ka ruda shi ya shiga shakka shikenan ko baka yake shi ba zai je yake kanshi da kanshi ya gama da kansa to wannan cuta ta munafurci a nan gidan duniya tana hana munafiki iya assasa wani abu da zai amfane shi sannan kuma Allah ya suna da azaba mai radadi a ranar alkiyama sakamakon abin da suka kasance suna siffantuwa da shikenan na munafurci sai Allah ya kara fadin siffansu ta gaba cewa idza qila lahum
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
to kamar yadda muka faɗa a baya su munafukai suna da dadin baki da san nuna sun fi kowa alkhairi da bayyana alkhairi da boye sharri a zakatansu kun sani hatta akwai yanda muka faɗa a baya akwai munafurci ta itiqadi wanda mutum kan kudurce a zuci wannan shine wanda yake fitar da shi daga musulunci sannan akwai munafurci wanda yake amali nifaqul amali wanda in mutum ya aikata shi kuma yana da barazanan shiga gidan wuta na wani lokaci wanda Allah kadai bar maka kansa sani Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim yake cewa ayatul munafiqu talathu alamomin munafiki guda uku ne daga cikin alaman da ake gane munafiki guda uku ne wanda shine dalilin da Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ya tsaya akan saurin fassara wancan bayani da muka yi na farkon sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaman munafiki shine idan yayi magana akan samu ƙarya a cikin maganarsa Imam Muslim ya ruwaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kishingide aka tambaye shi aka ce da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a iya samun mutum gashi musulmi ne amma kuma marowaci ne shi akwai rowa bai da kyauta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mamaki sannan sai bada amsa ya ce zai yi wa a samu mutum gashi musulmi amma marowaci ne shi kun ga su sabai suna mamakin a ce mutum marowaci ne duk da rowa cuta ce da take haramta ma mutum samun aljanna rowa tana haramta ma mutum samun aljanna saboda wasu sahabbai guda biyu wata rana ɗayansu maraya ne an mutu an bar masa gona har ya girma ya zo ya gaji gona wannan gonar da ya gada akwai wani sahabi shi kuma da yake da gona a gefensa dabinan shi wannan ta shiga da wancan gonar maraya kuma shi mai dabinan gonarsa ta fi girma ta fi komai akan wancan ɗin da ya zo shi maraya yana ƙoƙarin su katange gonansu yana zuwa sai tar da dabinan wancan ta shiga gonan shi bayan da ya iya sai dai ya same shi ce wani ina hada ka da Allah ka bar mun kyautan dabinan nan mana ina so in zagaye gona na tunda ta shigo ciki sai in bi ta bayan ta in kewaye sai ya ce a'a ba zan baka ba kun ga wannan maganar da ya faɗa mai kenan sai ya ce to idan ba za ka bani ba dan Allah ka siyar mun sai in nemo kuɗi in siya dan in kewaye sai ya ce ba kuma zan siyar ba kaga akwai alamar kila hasada a cikin ranshi to shine sai ya ce da shi to ya zan yi ya ce ban san yadda za ka yi ba faɗin haka da ya yi sai hankalinsa ya tashi shi ne je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ga abin da ya gudana tsakanina da wani kuma na kai ga cewa ma duk da ban da kuɗi ya siyar min in nemo kuɗi in biya shi ya ce ba zai siyar ba ya manzo Allah ya zan yi yana neman sanin fatawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ana kiran shi yanzu ya ce gonarka ce yanda wani ya faɗa haka yake saboda ya adalcin magana ba da mutum ɗaya ya kawo maka maganan wani kake hawa ka zauna ba in wani ya gaya ma maganan wani ka yi bincike kada ka hau magana ka zauna komin nagartan wanda ya gaya maka magana ka rinka bincike don ba ka bautar ran za ka yi zalunci ba ka sani ba mutane na da wata ɗabi'a su samu saɓani a junansu sai kowa ya so ya ribace ka kai ma ka zama sojan da za ka taya shi faɗa da wanda suke saɓani wanda kai ba ruwanka kuma a ciki to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya ce da shi ka ba shi kyautan dabinan nan walakal janna idan ka ba shi kyautan wannan dabinan ina tabbatar maka kai ma Allah zai baka dabino aljanna ma'ana ka samu aljanna ka gama wallahi budan bakin shi ce ba zai bada kun ga illar ruwa kun ga bala'in da ruwa ke haifarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba shi kana da wata aljanna ni na tabbatar maka yayi shiru ya ce gaskiya shi ba zai iya bada ba Abu Dahda yana wurin yana da gonan da duk ta fita su girma ga dabinai a cikin ta ga rijiyoyi duk ta dama ta su ta shanye sai mi ka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni idan na bashi tawa zan samu wannan aljanna yace za ka samu sai yace sai ya kalle shi yace in na ba shi wannan marwacin na wani Allah zai musanya mu a karba aljannan daga wurin shi a bani yace tabbas Allah zai ba shi sai yace mishi ka san gona na yace duk garin nan wane ne bai san gonan ka ba zaka ga yadda ka bani wannan in baka yace ce na baka tajin dan duniya ido a naira ko shine sai yace Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama shaida na ba shi a ba wannan marayan dama aka ba shi Abu Dahda gidan da yake zama fa a cikin gonan yake gidansa kansa a gonan yake shine yaje ya tsaya a wajen gonan ya kira sunan iyalinsa tana ciki da yara yace da yake ya ummu Dahda tace labbai amma ya mai gida kuma ya tsaya can ne sai yana kwala kira kai da gidanka yace gida fa ba namu bane daga yau tace ba namu ba la haula wala quwwata illa billah me ya fare yace na sai da shi tace baitahu yace liman gawane sai yace na sayar da shi ga Allah me ya faru ta yace Allah ya ba mu wani aljanna yake ummu dahda to kun ta abin da zai ba ku mamaki ku in wata ne yanzu wallahi na ga imam hospital za a kai ta samu ta oxygen dan dare za ta zube ta su ba kai da muke dan lalaba a samu tension din ma ka dan kara kaza shike dan wallahi sai ta rinka dauko ƴaƴanta tana cewa ku fito Allah ya siya gidan nan namu na aljanna haka ta rinka gaya ma ƴaƴanta abinda zai baka mamaki yaro na rike da dabino za ta ce ajiye wannan na Allah ne ba namu bane namu na aljanna wani yaron na tauna dabino za ta sa ya tsanta a bakin shi ta kwakulo dabinon ta ce fito da shi naka na aljanna an riga an yi kasuwanci ta ce wallahi rabihal bai'a ya abad dahda ta ce wallahi ka ci riban kasuwanci ka ci riban kasuwanci mun yarda da abin da ke wurin Allah Allah da kansa ya ce ma indakum yanfad wa ma indallahi bak duk abin da ke wurin ku karewa zai yi ko ka mutu ka bar shi ko ya gudu ya barka wallahi sai an yi daya ko ku yi mutuwan kasko duk ku tafi kun gama kuma ba kuma wanda yace ce ba haka ba dukkan mu dani da ku anan abin da zai faru da mu kenan ko mu tafi mu bari ko ya tafi ya bar mu ko mu tafi tare da shi wannan dai shine galibi ma tafiya ake a bar shi to shine tace da shi gashi nan ka ci riba kasuwanci kun ga wannan kenan sabanin zakatan munafikai kenan da a can aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a iya samun musulmi marowaci ya nuna rowa aibi ne tunda gashi rowa ta hana wani samun aljanna har wani ya wuce shi dan haka nan Allah ta'ala ya ce daga cikin siffarsa da aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa alfasad shine wuce iyaka mutun ya fice daga yi ma Allah da'a qalu sai su ce kar ku yi barna a ban kasa ma'ana kar ku yi munafurci kuma kar ku yada barna kada ku hada wutan fitina a tsakanin mu'minai dan wannan shine galibi aikin wanda suke munafikai galibin munafiki shine wanda yake hada fitina da rarrabuwan kan musulmi shi yasa duk mutumin da kaga yana kokarin raba kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙaryan san manzo Allah yake yi domin duk mutumin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba so a ce yau al'umman su sun rarrabu ballantana suna rikici da junansu ballantana sun rasa samun ci gaba ba raba kan mutane ɗabi'a ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba shi yasa duk mutumin da ya daura ko da magana ko da rubutu ko da shawara ko da dukiya dan a raba kan wasu mutane to wallahi ran alkiyama azabansa za ta samu ta daban ne ku kaddara ku mata ne kun fi kowa sanin zafin yaya fiye ma da iyaye maza ya kike jin wanda ya nemi ya shigo gidanki ya raba kan yayanki shin wannan mutumin kikan ji kina kaunan shi a duniya wanda ya zo ya raba miki yaya ya sa ba su ganin mutuncin junansu ke ma ba su tausaya miki ai wallahi duk ran da kika ga wannan mutumin sai kin ji wani baki ya zo wuyanki ya tsaya miki da kina da yanda zaki badda ganin shi a ban kasa ma kila da kin yi to ina so ku gane cewa soyayyen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan al'ummar ta fi soyayyen da muke ma ƴaƴanmu da muka haifa dan haka duk wanda zai raba kan al'ummar musulmi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya farin ciki da wannan mutumin to shine sai Allah ta'ala ya ce qalu innama nahnu muslihun a maimakon barnan da suke in aka yi musu wa'azi sai su ce ai mu masu gyara ne ma'ana su sun zo ne masu gyara kuma duk mabarnaci bai yadda barna yake yi ba ku ganin yan fina-finan Hausa da kuke cika gidajenku da kallonsu da yawansu zaurawa ne ba su da aure amma kuma su ke yin fina-finan ko yadda zaman aure ko ba haka ba ne faƙiru shi wa ala yuti wata rana zan wuce na ga an sa ana hira da su na ɗauka wani tattaunawa ne mai muhimmanci sai na ga ce wai ƙarfin nan Hausa ce ake hira da ita me ya faru ta ce a su fina-finan sun nan shine tarbiya addini ne wane ne ta dinga kawo maganganunta irin maganganun da suka saba kawowa da Allah ya tashi kama su shi mai tambayan da kansa shi mai tambayan buɗan bakinsa sai ya ce mata to da Allah yanzu inda mai tambaya zai tambaya yanzu ke ƴaƴanki nawa kuma mijinki wane ne mai gidanki wai anan take sai ta ce ka sa abin daga Allah ne kajiyar banza a baya bata san cewa bata koma ga Allah ba sai yanzu da ta ga an zo karshen inda ba abin nan to saboda haka wannan shine ɗabi'an dukkanin mutanen da asalin wato suke zuwa da cuta ta munafurci sukan fake da cewa su gyara suke ba banna ba amma sai Allah ya ƙaryata sai ce ala ku saurara ku bada hankalin kuri daya innahum tabbas su waɗannan waɗanda suke da wancan siffofi da muka faɗa humul mufsidun su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai ba sa sani wurin tunanin abinda suke kai na asalin wato barnan su na munafurci din ina ganin na ga masu rijista sun zo ko ko muna da littafin da za mu yi kaɗan za mu sami minti 15 to ina ganin mu ɗauki aya ta gaba zai fi daidai da tashi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha
siffar munafukai ta gaba da Allah ya faɗa cewa idza qila lahum aminu idan aka ce da su ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama da wuta da aljanna qalu sai su ce anu'minu yanzu ana nufin mu za mu yi imani ne kama amana sufaha kamar yanda wanda suke da wofaffan tunani wawaye suka yi imani suna mai da wannan kalma zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga anan zai nuna muku mummunan aikin su da irin bala'in da suke sa kansu a ciki saboda duk mutumin da zai aibanta sahabi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nufin aibantawa kai tsaye kuma duk mutumin da ya aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah yake nufin aibantawa kai tsaye ba tare da shamaki ba da wannan zai nuna muku cewa duk mutumin da ke sukan sahabin annabi to ya sa ma kansa rigan munafurci kuma wannan galibi ɗabi'an waɗanda suka sha boko ne ba su yi addini ba ko waɗanda ba su yi karatun bokon ba ma ba su kuma yi na addinin ba za ka jin an magana sai su ce ai wannan ya faru shekara 1400 baya ya za ka ɗauko ka kawo shi a wannan zamanin kaga wannan ba ƙaramin halaka ba ne a samu mutum musulmi kaje yana cewa ai sahabi kaza ma yayi kaza sahabi kaza yayi kaza yana sukan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna maka zai wahala wannan mutumin ya gama da duniya lafiya ya faru a jiya wanda suka soke su basu ji da dadi ba ya faru a wannan zamanin da muke rayuwa waɗanda suke zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ma basu ji da dadi ba a lokacin da ba zan taba mantawa ba a tsohon shugaban kasa tsohon shugaban gwamnatin jihar Kaduna injiniya na Madisambu yake shugaban kasa za ku iya tuna wani lokaci da aka yi games din ko noga ko me ake ce masa wani lokaci da aka yi ta matsawa sa dokan hulan kwano da lamban mashin a lokacin in za ku iya tunawa akwai rikicin da 'yan shi'a suka yi a garin Zaria suka tara mai martaba sarkin Zazzau Allah ya ji kansa da rahama har abu yi tsananin da aka yi bige-bige da zub da jini da su suka rinka bin jama'a suna raunata su jama'a suka fusata su ma suka kare kansu akwai malamin mu Professor Ahmad Bello Dogarawa lokacin muna garin Zaria yake magana akwai wani kanin malamin mu da aka neme shi ba a ganshi ba sai aka yi tsammanin sun kashe shi ne daga nan aka tafi asibiti tunda duk wanda ya ji rauni ko aka kashe shi asibiti ake kai shi wannan ABU Teaching Hospital da ke Tudun Wada kafin ya koma Shika nan aka je har mutuwa da sai da aka duba ko za a ganshi to a nan ne sai aka ga wani dan shi'a wanda an ji masa ciwo sosai ya raunata ganin rikicin har an raunata shi an kawo shi jini na zuba a jikin shi kaca-kaca ana kokarin yanda za a yi da shi wallahi gashi na rai ga hannun Allah amma bude baki yake cewa labbaika ya alzazzaki jini na zuba yana cewa labbaika ya alzazzaki a ƙarshe haka ya yanka ihu ya wani irin ƙara ya kira sunan alzazzaki kuma ya mutu a tudun wadan zariya wannan abin ya faru na gaya muku har wanda abin ya faru a gaban su don ku bincika ku tabbatar da gaskiyar haka to ina muku rantsuwa da Allah ko da sunan mala'ika ko wani annabi ya muke yana kira wallahi ba zai shiga aljanna duk in kaga mutu ya shiga aljanna to da sunan Allah ya mutu to wannan kun ga shine mummunan sakamakon mutumin da ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma imani abu ne wanda ake kiran dukkan mutum da ya riko da shi sai Allah su ma ana a ƙarshe ce ala ku saurara innahum humus sufaha su waɗannan munafikai su ne wawaye tunda sun kasa yin imani duk wanda ya samu imani ya gama arziki duk wanda Allah ya yi shi mai imani an gama masa arziki ya samu abin da ake so sai Allah ya ce walakin la ya'lamun sai dai kuma matsalar daya ita ce su ba su sani ba ina ga sai mu takaita a nan insha Allah ta'ala sai mu tashi aya ta 14 idan laqul ladina amanu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya taya mana sai mu je littafi na gaba takaici ana wurin kai Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh darasi na nawa 11 a'a darasi na nawa to darasi na 4 haka ne ko matsala ta 11 haka ne to littafin akamul maulud malam yace muna karkashin at-tahnik ne ko tahnikul maulud ko dhabihatul maulud wanda ake kira salaqika daga cikin matsala abin da ya shafi yanka a haihuwa malai ce matsala ta 11 shine wa min al-hikmati min mashru'iyyati al-aqiqati shukrullahi ala ni'am ala ni'matil maulud daga cikin hikiman da ya sa shari'ar musulunci ta asalin wato shar'anta yin yanka ga yaro idan an haife shi shine ya zanto an yi godiya ga Allah a bisa ni'iman abin haihuwa da aka bawa mutum wata karubu ilahi bizzabshi sannan kuma wannan yankan wani ƙarin kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar yanka da Allah ya faɗa cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuki din nan yanke yanke na na halal abin da ya shafi layya hadaya aqiqa da sauransu wattafa'ul sannan kuma yin wannan yankan da fatan amintarwa ne ga abin da aka haifa shine wata fa'ul bi salamatil maulud tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin haihuwa ana haihuwan shi ne tare da dabban shi idan aka yanka mai dabban an yantar da shi kun fahimci magana in ko ba a yi masa yanka ba har yanzu yana nan dai rataye da wannan dabban shi bai yanta a wurin Allah ba tukuna to shi yasa ana aka ce idan aka yankan an samu salamatil maulud shi ya kubuta ya zanto yantacce ne a shari'ar musulunci sannan bayan wannan daga cikin hikima da amfanin yankan wal ihsanu ila al fuqara kyautatawa zuwa ga talakawa a ce ba su an yankan kuma a siyo daren daren kwanuka a ce wai su wanda da suka zo wannan zuga ina zan kai su wallahi boye min cinyoyin bayan nan in sun watsa ina ci abuna ai ba su suka yi min jinyan ba wata tara kana wahala wani zai kwashe nama a karki damu ai arziki ne duk in kaga mutane mabukata sun tattara a wuri to akwai dausayi ne a wurin shi yasa ma annabinki sallallahu alaihi wasallam talakawa suka fi yawa a jikin shi saboda shi talaka duk inda sauki yake nan yake ina fata mun fahimci wannan shi yasa Hiraqul da yazo yake tambayan Abu Sufyan cewa wanda suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam suwa suka fi yawa tsakanin mawadata da talakawa yace tab ai mafi yawan su wallahi duk talakawa ne ma na dauka ya kusha Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine Hiraqul yace hum atba'ur rusul wallahi talaka su suka fi bin manzanni su suka fi bin gaskiya idan ta bayyana to mu dai Allah ka raba mu da talauci kuma ka samu bu gaskiya wal ihsanu ila al fuqara daga cikin kiman shine kyautatawa zuwa ga mabukata talakawa wal muhtajina da mabukata wasilatun da kuma sadar da zumunci ana sadar zumunci da shi lil aqaribi ga wadanda suke makusanta wal asdiqa da kuma abokai mata na cewa ma naman layya da na suna wai shi hatta dandanan shi daban ne da gaske ne eh o haka ne ikon Allah shi yasa wata fadan yanki biyu zaka ga sai a santa na an aika amma rashin aika mata da sai a ta bala'i da ita har sai ta zo te gori yaro ya fara yayi wayo a ce ga danki ba mun kawo shi da Allah tafi ni da aka yi mun rowan naman sunan shi wai shekara biyu tana mitan nama yanka uku Allah ya shirya to mun fahimci wannan matsalar ko anan mun gane hikimar da yasa ake yanka kuma mun gane abin da ake so mun yanka duk yanda za a yi anan da maza ne sai mu kwadaitar da su Allah ya maka wadata ka yalwata ma iyalanka da gaskiya abin da ake gane kan kai kana cikin mutumin kirki ne a ga iyalanka cikin ni'ima kana cikin ni'ima ina fata mun fahimci wannan in kana da hali dama za mu ji a gaba abin da ake yanka ma namiji da abin da ake yanka ma mace in kana da sarari sai kai yanka ma mai jego nata kuma ka yanka ma jama'a nasu wa shikenan ba an zauna lafiya kuma su ma sun samu kuma su yi maka addu'a wallahi ba mamaki addu'an da wani zai yi ma dan nan sanadiyar naman da kuka bayar shi zai sa albarka ya biyar haƙƙacin rayuwar shi ina fata mun fahimci wannan matsala ta 12 shine wata kunu laqiqa kuma wannan yankan haihuwan tana kasancewa ne ana yin ta ne bil ghanami da dabbobin ni'ima tumakai min ba'ni tun daga rago ko tinkiya wa ma'zin ko akuya ko bunsuru abban su ne fararen nan rago mun san rago mun san tinkiya ko yawwa sannan wal ma'z akuya ko bunsuru ana yi da kowanne daga cikinsu zakari hawa unsaha ana yi da mazajen ana yi da matan ana yi da munsuru ana yi da akuya ana yi da tunkiya ana yi da rago duk wanda Allah ya hore ma mutum wa yushtaratu laha ma yushtaratu fil udhiya kuma ana shar'anta abinda ake manaman suna irin abinda aka shar'anta cewa a yi ma asalin wato naman layya fala yujzi'u dan haka nan ma'ana abin da ake nufi da shar'anta shine irin dabban da ake layya da shi kaman ka'idojin da ke kan dabban layya shine ka'idojin da ke kan dabban da ake yin mene ake yin yankan suna da shi shine sai mala anai ƙara bayani ke cewa fala yujzi'u min ad-da'ni dan haka nan baya isa baya wadatarwa idan aka yi da dabban da take a rago ne ko tunkiya illa ma aufani satana har sai in ta kai wata shida rabin shekara duk yaron da za a yanka ma dabban suna dole ne ragon in dai rago ne ko tunkiya dole kai wata shida an fahimci wannan ko sannan sai ya ce ina ne fa aktar ko fiye da haka karanci ya zamto dai tana da wata shida wa min al ma'zi idan kuwa akuya ce illa ma aufa sanatan kamila sai wanda ta cika shekara ɗaya cikakke fa aktar ko ta haura shekara ɗaya kun san su awaki sun fi saurin haihuwa kun fahimci maganar yawanci suna haihuwa ne a wata shida a shekara sukan haihu sau biyu kuma idan kina da akuya ta haihu na farko yanzu sai ta haihu na biyu ba shekara ɗaya ba to sanda ita wanda ta haihu na biyu nan za ta haifu na uku tare da yacce ta farko suke haihuwa wata ta ce kwarai kin gwada ko haka suke duk masu kiwon awaki za su gaya muku na yi bincike sosai akan kiwon awaki saboda ina so gaban kiwonsu da kyau na ji ana samun kuɗi da su kwarai da gaske neman hanyar fitar da su ƙasan waje in kai za ka samu kuɗi da yawa gashin jikinsu da kofatan nan da dala ake siyan shi sai dai mu nan ma masara ba ta siwa balle gashin akuya shi ne abin da ya dan sassautar da ni amma dai na yi bincike kwarai da gaske nonon akuya da kuke gani har maganin kansa yana yi yana maganin kansa saboda ita masu kiwon sa akwai wata dacca da take namanta sunanta take danfodiyo university danfodiyo na Sokoto akwai wani group da muke ciki da masana harkan veterinary ne sun karanta harkan dabbobi sosai da kima to ita ce take wannan bayanin har ta faɗi karkasuwansu gida hudu da inda ake samun nau'i kaza da nau'i kaza da inda za ka iya samo inda za su rayu da sauransu to a ciki ne take faɗa cewa su suna da wani irin halitta da Allah ya musu za ku ga tunkiya takan ci leda ta mutu amma ba ku taɓa ganin akuya ta ci ba take saboda su Allah halicce su da tensu a hancin akuya kan ta ci abu tana sunsuna shi kuma in tabbas abin nan zai sa mata guba ya poison din ta ba ta ci sai za ta ke da ɗan karen wayo in ta yi ɓarna sai ka ɗauka mutum ina ba ta mun fahimci wannan to a taƙaice dai a nan mun fahimci wannan sai matsala ta 13 mala ya ce wala yujzi'u fil haqiqati al awra'u al bayyin awruha baya wadatarwa a yi yankan al haqiqa a yanka ma yaro ragon suna wanda ya kasance al awra'u harari garke ko mai ido daya wanda yake idan ta juyayye ko kuma take da ido kwara daya al bayyin awruha wanda a sarari ana iya ganewa amma wanda sai an ce kai wannan fa kaman harari garke ne anya a ko ce ma wannan to ta fita kun riga kun yi shakka wanda take asalin mai ido ɗayan da an ga ta ce a'a wannan ido ɗaya gare ta ko wannan kaza ce, amma wanda ake tantama to wannan bata shiga asalin wato cikin su ba. To idan ya zamto haka an samu mai hararigar ce ko wanda take da ido daya, to ba a yin layya da ita. Haka nan mallam yace wal arja'u, wanda take gurguwa, al bayyinu arjuha, wanda gurguntakan ta yake a fili, ana gane cewa ta na kasa tana dingishi, ta riga ta kare ko ta ji raunin da ake ce mata ta na kasa. Wal maridatu, baya halasta bai isa a yanka ma yaro dabban da take a mara lafiya. Al bayyinu maraduha, wanda rashin lafiyar ta ya fito sarari ake iya ganewa. Haka nan wal ajfa'u, kwandagaggiya, kafi zuru ko ake ce masa. Irin wannan yara suna ta kuka babanmu ba zai layyan nan ba, sai ka je ka ce a bani wanda ko dan 6000 ne in an yi albashi na bayar. Sai kaga kaman iska zai dauke shi, yana tsaye a garke suna lilo tare da ciyawar da aka bashi. An fahimci magana? To irin wannan ba a abin nan da shi. Sai ka je ko bashi ne, sai ka ciyo bashin diddikeken rago daga baya kwawon ya da mahauta insha Allah. Ko kuwa maman Yusuf kina shakka ne? Haka ake yi. To Allah ya maka kyauta ne fa, na gaya muku duk wanda aka ba haihuwa an ƙara mishi tsawon rai ne. An ƙara maka tsawon rai ne, an baka kyautan ɗa, ina za ka iya samowa? Je ka ga wanda Allah bai ba shi haihuwa ba yanda yake roƙo ka gani, da za ka karɓi duk abin da ya mallaka a bashi, ko ba na ƙwarai ba ne yana so. To amma kai Allah ya baka irin wannan, ai sai ka gode. To Allah dai ka ba da yanda za a yi. To ya ce wal ajfa'u, haka nan da take kwandagaggiya mara mai. Allati zahaba mukhaha, wanda bargonta ya shiga ya tafi. Yanzu da ake zamanin koronan nan mali ko ka ba irin wannan ba zan ci ba. Na 14 matsalan mali ce la yasihu, baya halatta al ishtiraku fil aqiqati mutlaqan, ayi tarayya a cikin dabban suna kai tsaye. Kun san rago na layya, zaka iya cewa da ni da iyalaina ku shiga ciki, ko mutum biyu su haɗu su yanka rago ɗaya, ko mutum goma ko takwas saɗu su yanka sa guda ɗaya su layya, duk ya halarta. Kun gane magana? To amma shi rago ba zai yiwu an mun haihuwa an maka haihuwa mu ce to ya za a yi, malam izala kawo 15,000, in kawo 15,000 mu siyo ragon 30,000, Allah ya gani 15,000 nawa 15,000 naka. Shi a suna ba a haka. Kun ga bambancin shi da layya kenan. An gane wannan? Yawwa, yanzu aka sai ta ce to mu shiga adashi mana mu dan rage zafi. Maimakon sai ragon 30,000 kawai ki kawo 15,000 kawo 15,000 biyu, ai innama al'amalu bi niyyati, a'a ba anan ba. Innama al'amalu anan ba ta da niyyanta. Niyyan shi ne ana yin sa ne, ba a halarta a hada mutum fiye da ɗaya akan ragon suna. Wannan hukunci ne sakakken hukunci mutlaqan. Fala yajza'u ar-ra'su illa ar-ra'sin, dan haka nan dai baya halarta sai dai kawai guda ɗaya ga mutum ɗaya. Rago ɗaya na mutum ɗaya ne. Sannan wa man wulida lahu taw'amun fi batnin wahidin dhahaba an kulli wahidin minhuma dhabihatan khassa. Wa man, dukkan mutumin da Allah ya azurta shi ya kasance wulida lahu, an haifa masa taw'amun, tagwaye, twin, kuma daga naka samu tagwaye ne, taw'amun, tagwaye. Kun san Hausa fa barawan yare ne. Yawwa, duk wanda aka haifa mishi tagwaye ɗan biyu fi batnin wahidin, a ciki ɗaya, kar ya ce ai matarsa biyu sun haihu rana ɗaya, da aka su ma tagwaye ne, a'a, ya tagwaye da mace ɗaya ta haife su. To irin wannan aiki ya ganka, dhabaha an kulli wahidin minhuma dhabihatan khassa, za a yanka ma kowane ɗayansa abin yankawansa shi kaɗai a keɗe, kar a haɗa su a abin yanka guda ɗaya. Kama la yajma'u baina al-udhiya, kamar yanda ba a haɗawa a yankan dabban layya wal aqiqa da kuma ta suna, an maka haihuwa ana saura sati ɗaya sallah, sai ka ce shi ke nan ta zo a daidai. Kun fahimci maganan? Ga layya ga suna, a'a wallahi sai ka ware, sai dai ka zaɓi ɗaya ka fara da shi. In ba ka da hali kai ɗaya ka ƙara ɗaya, in ko da hali to biyu ne suka ganka. Min da bihatin wahida, su ma ba a haɗa su a abin yanka guda ɗaya. Ya cika awa ɗaya, ina ga ya kamata mu yi haƙuri mu taƙaita a nan. Insha Allah ta'ala gobe sai mu haɗa da na gaba. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sa ni tarayya alada. Wanda muka yi kuskure, Allah ta'ala ya sai mana da alama. Za mu gama littafin kafin mu gama tafsiri, kila za mu dubo wani littafin da za mu jona muku a kan shi a ci gaba. An gane ko? Insha Allah, Allah ya datar da mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da Allah, kafin mu tashi gab da za mu zauna a nan, an sanar da rasuwan wani ba za mu ce mu uba ne a gare mu alhaji alisarkin mota direban Sardauna wanda mu dai mun taso gaskiya kusan iyaye ne su a gare mu komai an kwana biyu an sha mai ko mutumin kirki ana fadar rasuwar shi na tuna inda yake sallah kawun ga ba Sultan Bello mu dai tun muna yara su kan kwashe mu su kai mu gona su mana kayan sallah abokanai ne ga iyayen mu mun taso mun gansu tare so da haka muna amfani da wannan damar muna masa addu'a cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'krim nuzlahu ووسح مدخله وادخله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ربنا ان كان من المحسنين فزد في ايثاره وان كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته انك انت الغفور الرحيم اللهم بدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وأدخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين أقول وانت جيتا يكون من دا كوتانا أو رانتا دا أكاي لتافي دا كوفي دا ثوران ناقولي الله يساكا دا الخيري الله يباكو زمن لا فيها الله يباكو ذرية تقل السلام عليكم ورحمة الله